daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da Sarauniya, Niya FM da kuma Radio Amfani. Sai Alpha Radio a can kuma su ta kasar Ghana. Haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na internet wato voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 21 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu yi magana ne akan lafiyar yara daga haihuwar su zuwa shekara 8.
Child development ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro tun yana ciki ma har shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara 8 din. Amma musamman ana bada muhimmanci akan kwana 1000 na farko wanda ya faro daga lokacin da uwa ta dauki ciki har zuwa karshen shekara 2 kafin a kai ga sauran shekaru. Lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai iya shafan yaro tun a lokacin da zai shafan har girman shi da yanda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi.
To wannan kadan daga cikin tattaunawar da zamu ji kenan da likita Fatima Abdullahi daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Najeriya. Sai kuma sakonnin da kuka aika mana na amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram.
Kai tsaye bari mu je ga amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da Instagram cewa me kuka sani game da lafiyar yara daga haihuwar su zuwa shekaru 8.
To sakon farko ya fito ne daga Rabi'u Nuhu na Bukka, yace assalamu alaikum yau da gobe. Shirin matasa. Tabbas akwai babban kalubale ga kananan yara daga shekara 1 zuwa 8 inda suke fuskantar matsaloli na rashin lafiya irin su polio, kyanda, wajen fitowar hakora da makamantansu, don haka ake gaggauta yi musu rigakafi a farkon shekarar farko ku tashi lafiya.
To sai Abubakar Kawu Girgir da Abdulrahman Aliyu Balkore suka ce shakka babu mun san wani abu daga cikin lafiyar yara daga haihuwa zuwa su yi wayo. Kamar yadda muke ji likitoci na faɗa, su ne kula da lafiyar yara a tsakanin nan na da matukar kula da lafiyar yara a tsakanin nan na da matukar muhimmanci. Matukar ba su samu kulawar lafiya ba a waɗannan lokacin, shine zaka ga yaro har ya manyanta yana fama da jinya da rashin koshin lafiya. Ina fatan iyaye zamu tashi tsaye ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah.
To mun gode kwarai kwarai. Sai Hawwa matar Shehu Sabo tace yau da gobe ni abinda na sani game da lafiyar yara daga haihuwar su zuwa shekaru 8 shine shayar da su mama daga haihuwar su har zuwa lokacin yayi su da ma daga maman ne hakan yakan iya ƙara musu su yaran kinan lafiya da kuzari a gangar jikin su.
Sai Sama'ila Sifati Sankalawa yace yau da gobe ikon Allah, hakikanin gaskiya daga haihuwar yaro zuwa wannan lokacin da kuka ambata, hakika yaro na buƙatar kulawa ta musamman a wajen iyayen shi, kama daga kula da lafiyar shi da ma tabbatar da bashi nono zalla a cikin waɗannan watannin 6 na wannan lokaci da kuka ambata. Ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Adamu Aliyu ko Gulde ko Gulde ne ko Minatu Allah sana faɗa daidai yace yau da gobe ni dai ba ni da masaniya sosai, amma abinda na sani shine da farko yana da kyau uwa ta kasance mai ziyarar gidan likita asibitin likita domin kulawa da lafiyar ɗanta da kuma baiwa yaro isasshen nono domin ya girma cikin walwala yadda ya dace.
Sai Abdullahi Lakifuntuwa yace hakika lafiyar yara tana da matukar muhimmanci ga iyaye. Iyaye su sani yara suna nuna suna da lafiya ta wajen wasanni da walwala a lokacin da suke lafiya da lafiya. Sannan suna cin abinci yadda ya kamata, amma da zaran babu lafiya sai kaga ba su da kuzari da walwala a jikinsu. Sannan ba sa cin abinci yadda ya kamata.
To sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullah a sakonsu na haɗin gwiwa da Yahaya Damno Azare da Jidda Azare. Suka ce hakika ita lafiyar yara ana kiyaye ta ne wajen kula da su. Idan lokacin sanyi yayi a saka musu makamakan rigunan sanyi don kar sanyi ya shiga kashinsu su tashi da ciwon sanyi. Kuma idan gumi ya zo, wato lokacin zafi kenan, a kula da sakawa yara a cikin gidan sauro don gujewa kamuwa da cutar malaria saboda lokacin kin san sauro ke yaduwa. Idan an yi haka insha Allahu yara za su tashi cikin koshin lafiya.
Sai Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ta ce yau da gobe yau kun so so mini inda ke mini kaikayi domin gaskiyar lamari wasu iyaye suna ma ƴaƴansu rikon sakainar kashi. Hakan yasa mafi yawan yara ke tashi babu cikakkiyar tarbiyya. Ni dai haihuwa ta takwas kuma duk Allah ya raya mini su, kuma gaskiya ina kula da lafiyarsu sannan ina ba su tarbiyya gurgurdan iyawata. Saboda haka ina kira ga ƴan uwana mata da cewa ya kamata mu dinga kula da tarbiyyar ƴaƴanmu da kuma kula da lafiyarsu tun suna kanana, domin ice tun yana danye ake tankwasa shi ba sai ya bushe ba.
Haka to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni. To yanzu baya ga sakonnin, bari mu je ga yadda labarin lafiyar yaran take, ko kuma yadda abin yake daga haihuwarsu zuwa shekaru 8 na farkon rayuwarsu, wadda muka tattauna da wata kwararriyar likita daga asibitin Kura na Malam na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Bismillah.
To assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa?
Kuna magana da Dr. Fatima Abdullahi, sashin yara, asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello.
Yawwa, to madalla. To dama magana yaran ce muke, shi sa muka ce to bari mu nemo irin ku kuyi mana bayani. Muna magana akan abin da Bature yake cewa early child development, irin yara daga matakin haihuwa har zuwa irin shekara 8 na matakin farko na girmansu, abinda ya shafi lafiyar kwakwalwarsu, lafiyar jikinsu, abubuwa ne duk da ya hada. Na san ku likitoci kun fi mu ma sanin me ya kamata ku faɗa mana akai. Shin menene wannan child development din?
Child development ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro tun yana ciki ma har shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara 8 ɗin. Amma musamman ana bada muhimmanci akan kwana 1000 na farko, wanda ya faro daga lokacin da uwa ta dauki ciki har zuwa ƙarshen shekara 2 kafin a kai ga sauran shekaru. Lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai iya shafan yaro tun a lokacin da zai shafan har girman shi da yadda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi. So akan mukan ƙarfafa cewa lafiyar uwa ta kanta yana da muhimmanci. So uwa ta samu kulawa, muhimmanci ta samu zuwa asibiti kula da ake mai mata lokacin da suke goyen ciki. Saboda lafiyar uwa yana da muhimmanci ga lafiyar yaro, saboda ita take renan shi a ciki a lokacin da yake fara girma, lokacin da halittar shi take cika da sauran girman da yake samu har ma kafin ya haihu. Wannan ma yana da muhimmanci kwarai, dan samun naƙasu a wannan lokacin ma zai iya shafan yaro din. So abu na farko da mukan so mu karfafa shine uwa ta samu kulawa na goyen ciki, wanda ake ce makama antenatal care, ko wanda ake sani cewa da awon ciki da mata suke zuwa. Shi awon yana da muhimmanci kwarai, saboda zai inganta lafiyanta. Za a duba ta duk wani abin da zai iya kawo tangarda ma cikin da yaron, wani ana iya gane shi in ta je awo tun da wuri. Yawwa, so yana da muhimmanci uwa ta je awo na ciki. Sannan kuma a wurin awon ana karfafawa, ana musu bayanai akan yadda za su kare lafiyarsu su ma, abinci mai kyau da sauran abubuwa na kulawa, saboda kun san yaron nan komai daga wurin uwa yake samu kafin a haife shi.
Haka
kuma ana son, kuma yana da muhimmanci kuma duk wani cututtuka da uwa take, akwai cututtuka da za su iya shafan yaro tun yana ciki din. To kaga shi ma muhimmancin idan ta gabata da lafiya ta je asibiti a duba ta, a gane ko me don a magance shi, a dauki matakai da za su kare yaron ta daga daukuwa da lalurorin da take dauke da su. Akan samu cututtuka, akan kuma samu
wasu yanayi kamar a ce rashin lafiya irin kamar hawan jini ga mace mai ciki ciwon suga a mace mai ciki da sauransu duk suna iya kawo illa ga yaro
tun kafin ma a haife shi
kuma zai shafi tun kafin a haife shi wa'annan ciwukan suna iya kawo illa ga girman shi a cikin ciki sannan kuma hakan aka zo wurin haihuwa yana iya samun matsala saboda wa'annan ciwuka da za su shafi girman shi sosai wasu cututtukan kuma yaro zai iya dauka ne wanda ma cututtuka ne kwancuta ne za a iya dauka daga uwa in tana dauke da shi inda yana tana dauke da ciki yaron zai iya dauka a ciki kamar su ciwon anta da ake ce ma hepatitis su ciwon sida duk idan uwa tana dauke da shi za a iya samu har tarin fuka kaman TB idan wanda ya tsanani ne uwa tana da shi tana da ciki ana iya haifan yaro tun a ciki ya kamu da wannan cuta da kuma sauran cututtuka da wasu
suka ce
munan irin su na
zuwa awo
abin da ake ce ma tunzere kaman syphilis yawa to zuwa awo yana ba da dama akan yi binciken mata a gwada su da wayannan cututtukan wanda idan har suna da shi akwai matakan da ake bi da zai kare yaron nan kaga kamar an fara bashi garkuwa ne na kafa rayuwar shi
haka
da lafiya
yawa yawa to dama yana
da cikin abu na
yawa na gaba eh ci gaba eh
okay sannan kuma zuwa wurin haihuwar kanshi haihuwa wata abu ce tana da nata haɗurran bota ga uwa da kuma abin da za ta haifa so za ka ga akwai yanayi da akan samu wanda uwa ta sha wahala wurin na'ura ta galabaita da yana iya faɗowa bai yi kuka ba wanda a wurin sai ka ga a ce a ya gaji ne ko wani abu to wannan ma idan aka samu tsawon lokaci ba ta samu taimakon gaggawa ba ga wanda ya taimake ta wurin karɓan haihuwan yana kawo illa babba ga kwalwan yaro da kuma sauran ci gaban girman shi da rayuwar da zata da zai kasance a ciki
ana ta kukan cewa yawanci yaran idan suka zo daga girman su kamar yadda kika ce zai iya wannan abubuwan da suka kwaso tun daga ciki misali in ba a kula ba ya fito waje shin yana da nasaba da misali in suka fara girma da ake ta kukan cewa yara kanana a Afirka musamman yan shekara daga haihuwa zuwa 5-6 sun cika mutuwa yana da nasaba da wannan
kwarai yana da nasaba idan yanzu ka dauki abubuwan da ke kawo rashin mutuwan yara idan ka dauki yaran da suke mutuwa wanda yan kasa da shekara 5 ne kusan kashi 40 din su suna mutuwa a watan su na farko na rayuwarsu kafin su shekara 5 ba kashi 40 din su sukan mutu a watan farko kuma idan ka zo ka sake daukan wayannan yaran da suke rasuwa a kwana wata na farko na rayuwarsu
kwana 30
kusan kashi 50 suna rasuwa ne a ranar da aka haife su zuwa karshen sati na farko na rayuwarsu kuma abubuwan da ke kawo rashin su din abubuwa ne wanda ana iya kare su yawa abu na farko din shine mu mukan kira shi a turance mu ce mishi asphyxia wato an haifi yaro ya fito bai fara kuka ba bai fara numfashi da kanshi ba abu na biyu akan haifi yara wanda watannin cikin su ba su kai na haihuwa ba wanda ake ce musu bakwai ni abu na uku akwai abin da ake ce ma yara sun dibo kwayoyin cuta daga wurin uwayensu ko ta lokacin haihuwa ko ta wani cututtuka yawa sannan akwai na hudu abinda mukan ce mai shawarce akan ce mai shawara abu muna ce mai jaundice a jarirai
wanda ba Hausa ke cewa shawara
abubuwa ne shawara kwarai to idan ka dauki abinda ke kashe yaranmu a Najeriya da Afirka gaba daya yana zagaye da wayannan abubuwan da na irga maka guda hudu sai kuma yan kadan din da ba a tsaba su nau'in cututtukan da za a samu amma wayannan kuma duk wayannan abubuwa ne wanda ana iya kare su
ya ake kare su
kaga ana iya kare su yawa kaga yanzu kaman mukan ce duk sanda mace za ta haihu ta samu mutumin da ya kware wurin bada taimakon gaggawa ma jariri don ya fara wannan kukan idan an haife shi
to in bai ba akwai matsala kenan
wannan kuka da ko idan bai ba akwai matsala za a iya samun kasa da minti 10 zai iya kawo mu kwakwalwan yaro lahani wanda za ta shafe shi har iya rayuwar shi shine zaka ga yaro a ce maka nan gaba yaro ya kai wata 6 wuyan shi bai tsaya ba yaro ya shekara bai iya zama yana da lalan miyau a baki to kaga shi ya zama rayuwar shi ba ta da wani wahala kawai yazo ya tayi komin shi a wahala zai yi shi ba zai girma ba yanda sauran yara ke yi to abu ne wanda kuma in ba a samu wannan taimakon ba a lokacin haihuwa din aka samu lokaci mai tsawo yaro bai fara numfashi da kashi ba ko bai kuka ba din yana iya haifar da wannan matsalan kaga kuma kariyar shi kawai a lokacin haihuwan ne yake buƙatar wannan taimakon na gaggawa haka kwayoyin cuta da yara akan haifo su da shi shi ma in ba a dauka da wuri ba sai kaga yaro zai fara zazzabi wani kaga ya dan fara fisge yana suma daga nan shi ma zai shafa kwakwalwan shi haka wanda suke yin wannan jaundice din shi ma idan ya kai wani matsayi ba a kawo mataki ba a kawo te bai samu taimakon gaggawa ba yana iya bata kwakwalwan yaro wanda shi ma har iya rayuwar shi haka zai rayu to abubuwa ne wanda ko duk idan har mace tana zuwa awo tana jin shawarwarin da ake bata kuma tana haihuwa asibiti kaga za a taimaka mata kuma idan har ta ga matsala na gaggawa za ta dawo inda ya kamata kafin abin ya shiga ya illa kwakwalwan yaro din nan bari in daidaita da wani abu kadan kaga mun yi maganar lafiyar uwa haihuwa ko
haihuwa
abu kuma akwai wasu abubuwa da yaro duk yaro yake bukata wanda su ma suna da muhimmanci kwarai a lafiyar shi da rayuwar shi na daya shine abincin da za a ba yaro muna karfafa cewa duk da aka haife shi wata shi da farko na rayuwar shi bai bukatan komai sai nonon uwa nonon uwa yana da muhimmanci sosai yana da amfani yana ba yaro ya kunshi abin sa yaro ya girma lafiya lau yana gina garkuwar jikin yaro yana kare shi daga cututtuka yana kuma ƙara sa dankon kauna da kuma inganta kaman development din nashi tare da uwar shi ta hanyar shayar da nono kwarai kwayawa to muna karfafa cewa a shayar da kowane yaro nonon uwar shi daga haihuwa har wata 6
eh wannan shayarwa zalla da ake magana din nan
yawa zalla muna ce mai exclusive breastfeeding
eh ba komai sai
nonon uwar nan ya kunshi duk abin da yaro yake bukata ya kunshi duk abin da yake bukata da zai taimaka mishi har ruwan sha in ka aje nono kashi 85 din ruwa ne zaka ga ruwan yayi sama ma to muna karfafa kowanne yaro a shayar da shi nonon uwa wata 6 na farko sannan muna cewa a ci gaba da shayarwa har shekara 2 amma daga wata 6 yana bukatar a fara kara mishi wasu abubuwan da za su taimaka ma girman shi wannan kuma yakan bambanta daga kowanne al'adu kowa yana da abin da yake bayarwa amma muna karfafa cewa a ba yara abincin da zai inganta rayuwar su ya kunshi kayan gina jiki kayan da zai ba jikin su karfi da kuma wanda zai taya jikin su yaki cututtuka. Abu na biyu da yake kuma abin da kuma yake kara taimaka ma yara da su samu lafiya ingantacciya don su yi girma yanda ya kamata shine rigakafi. Da ake ma yara.
Irin alluran nan na rigakafi.
A asibitocin mu. Irin alluran nan da ake yi daga haihuwa har zuwa shekara 1. Su ma suna da muhimmanci saboda su wa'annan rigakafi da ake yi suna kare yara daga yawan cututtukan da ke kashe mana yara. A wa'annan shekarun kasa da shekara 2.
Eh kaman wani irin cututtuka?
Kaga akwai tarin TB wanda ake cewa tarin fuka. Akwai shan inna. Akwai wannan ciwon anta din. Akwai su tarin lala. Akwai abin da ake cewa tetanus wanda ake cewa shi tafiyar ruwa. Akwai bakon dauro. Akwai su farar masassara da ake cewa kaman yellow fever. Kuma akwai sankarau. Duk suna abubuwa ne
wanda suka yi illa ga
yaro kwarai kuwa da suka shafi wa'annan yara. So wa'annan rigakafin da ake yi suna an yi su dai musamman ana targeting wa'annan kwayoyin cututtukan da aka san su ne suke kawo ciwon da ke kashe mana yaran mu yan kasa da shekara 5 din.
To kin ji maganan tattaunawa da muka faru da ita kenan ba mu fara ma ba har yanzu.
Ah na sani Usman ina son in tambaye ka ne da amma kai mata magana yadda abin ke shafar lafiyar su kaman ta fannin makaranta haka?
Ai biyo nike da masu sauraro ku sha labarin.
To muna bai ku
yake ga yanda muka yi da ita. Da wanda ya samu wannan abubuwan da kika lissafa da wanda bai samu wannan abubuwan ba akwai bambanci a makaranta da za a gane karara?
Akwai bambanci sosai. Kaga alal misali yanzu yaron da nake baka misali a ce maka yaro ne an haife shi uwar shi ta yi naƙuda ta galabai ta an zo ta haihu ko a gida ko kuma a inda ma wani ma zai iya haihuwa a wurin asibiti amma babu wanda ya kware da zai bada wannan taimakon gaggawa idan yaro bai yi kukan nan ba na farko ko bai fara numfashi da kanshi ba idan aka samu tsawon lokaci zaka ga yaran nan tun ba kai ko ina ba zaka gansu an kawo su suna irin kaman fisge-fisgen nan idan suka wuce wani lokaci shine zaka ga yaran da zaka ga ka saba yawanci yaro wata 4 yanshi ya tsaya wata 6 yaro ya fara zama wata 7 zuwa 8 wani yaron yana rarrafe daga nan zai fara matsayuwa kafin shekara 1 yace yara sun taka to zaka ga irin wa'annan yaran tun nan ana samu tsada zaka ga su ba sa girma yanda sauran yara da aka haife su da lafiyar su suke yi sannan kuma zaka ga yaran da yazo ga irin ga matsala ta daya ya samu na wannan sai kaga irin wa'annan yaran wasu suna samu matsala har wurin cin abinci ma sai kaga shan nono ma sai kaga suna sha suna kwarewa kuma sannan yawa yayin sai saka ga shi ma yana so kaga kwarewa nan yaro bai samu da ta cin abinci ba kuma kwarewa na yawan kawo musu cututtuka kamar pneumonia saboda yawan kwarewa wanda suke yi zaka ga sannan suka kai wata 6 ana so a fara ba su wani abincin ta wani abincin da hade shi ma a matsa gurin su matsalin su ba su iya cin yanda ya kamata kaga tun nan yaro ya fara ja baya girman shi bai kaiwa na sauran yaran da aka haife su da lafiya a lokacin da tare san da aka haife shi su ne zaka ga wasu na da matsalan ji wasu na da matsalan gani duk irin wa'annan yaran barantana magana ma sai ka gansu ba in kana musu magana ba su ma kallon ka ba su ma san da su kake yi ba to kaga tun wuri ma kai su makarantar ma kan shi ma kafa ta wanda zai dauke su a makarantar ma
matsala ne
sannan kuma ka san mun ce yawa to sai kuma aka zo cewa yaron nan sai ba a shayar da shi nonon uwa kadai ba ki da ana ba shi ruwa ko tun wata uku wani an fara ba shi kamu a ce ai ruwan nonon bai isan shi sai kaga tun nan yaro ya fara ja baya an zo kila ba rigakafi sai kaga daga wata shida yau a ce maka yana gudawa gobe yana amai jibi yana zazzabi sai kaga ya fara rama so shi kuma yaro a yanayin shi yanda aka haife shi karami duk abin da zai shafe dukkan jikin shi ne gaba daya ba kaman ni da kai bane ba in yanzu alal misali nace abu ya bata min ciki
ya tsaya
daga inda ne gudawa abin nan ya fita shikenan amma shi yaro karami dan kasa da shekara daya har ko zuwa biyu bai da wannan karfin na cewa an abu ya same shi ya rike shi bai sai kaga ya duk abin da shafi yaro kadai zai iya zaban duka gaba sai kaga yaro da zabi kadai yana gudawa yana amai yana empty gapisge sai ya mashi kace to kaga tun nan ya riga ya mai da shi ba ya wurin girman shi
haka
to ba za ka taba hada wayan shi da yaron da aka haife shi lafiya lau uwar shi tana da lafiya ta samu awo ta haihuwa inda ya kamata ta haihu ta shayar da danta aka mishi duka rigakafin shi ba za ka hada shi da wannan ba to hatta wurin wani kaga ya zo matsalan ya samu bai ji kwarai kaga zai shafi koyon ilimin shi a makaranta bai gani sosai shi ma ba za ka hada shi da wanda yake gani tangaran ba babu ma wayan fahimtar karatun kaga ba zai cimma adadin da shi wannan zai cimmawa ba kuma abubuwan nan abu ne wanda ba su bukata ba wani kudi suke bukata ba kula ne kawai da yaro ke bukata uwa ta je awo kyauta ake awo abubuwan da ake wa zata daga ka da su a taimaka ma uwa ita ma a asibiti in ka hada kudin da zata kashe da wanda za a kashe na kula da yaron nan gara a
je awo
rigakafi an ce ya fi magani.
Magani haka.
Ko ba haka ba. Ta zo ta haihu yaron ta ya samu taimakon gaggawa an ce ci kwakwalwar shi. Ta shayar da danta nonon uwa kyauta ce da Ubangiji ya bata. Ya koshi duk abin da take bukata ya girma. Ba sai an dafa shi ba da dumin shi. Rigakafin nan zaka kai yaro ne shi ma kyauta ake yi. Sai kaga ya fi sauki a ce an ba yaro waɗannan abubuwa da ba wannan abu za su yi question ba akan in ya ce
ya yi samu matsala ko ciwo
in ya samu matsala yawa ko kuma idan ya samu irin wannan matsalan na yaron da suka samu matsala lokacin haihuwa
ya zama masa har abada
ta turaye wasu har su ga mata matsala ana nan ana kula da su ne kawai kuma ana kulawa da su ba su iya makan su komi kaga yaro ya shekara 6 yarinya ta shekara 12 hatta zani sai an daura mata kaya sai uwa ta sa mata
kin ga wahala ta zo
abinci sai an bata ba magana
kuma wani abu ne kamar da kika ce da za iya karewa
abu ne da ake iya karewa
haka to daga
simple abubuwa
yawa yawa daga karshe misali wace shawara zaki bada gaba daya musamman ta bangaren kin ga duk yanzu mun ji magana bangaren uwa da abin da ya kamata iyaye su har zuwa su samu yara lafiyayyu ta bangaren gwamnati wasu suna kuka da cewa akwai wasu abubuwan da kila an je asibiti harkar lafiya dan kila ko mutane sun yi yawa ko kafin ka ga likita ko layi ne ko akwai wani abu da zaki magana kila da gwamnati ya kamata kila ita kuma ta dan inganta
abin da za a ce ni kullun gaskiya nikan so in ce akwai wani abin da muke ce ma primary health care
lafiya na matakin farko
shikin cimma yawa shine kuma ginshikin cimma lafiya na kowace al'umma idan kullun akan ce primary health care in an da hanyar primary health care saboda yana amfani da matakai ne na kiwon lafiya wanda aka tabbatar da ingancin su kuma abu ne wanda a kowanne al'umma suna iya su kawo wa mutanen su wannan abun tare kuma da gudunmuwan su abin da muke cewa participation din su so zaka ga cewa in ka kalli wannan kowanne al'umma suna da bukatuwan su da yafi musu muhimmanci so akwai abin da gwamnati za ta yi din kan na daya dai ta samar da wa'annan wurare asibitocin a kuma samar da ma'aikatan wa'anda suna da ilimin da kuma kware wanda za su gudanar da wannan aikin ta kuma samar da basic kayan aiki wanda za a amfani da su To idan gwamnati ta yi wannan, to amma fa mu ma da kuma abubuwan more rayuwa a wayannan asibitoci kaman su ruwa, su wuta, da su wurin amma aka da tsaftace wuri da sauransu da kuma samun wuri din wadatacce da samun tsaro. To amma fa mu ma kan mu al'umma din. Gaskiya muna da namu mutane fa sai mun yi hakuri. Abin yana al'umma ya kamata shugabannin mu mazaje musamman su karfafa ma matan su.
Ne
kuma karfafa ma wayannan hurare akwai wani abin da zaka iya cewa mu a wannan ward ko
ko mazaba
mazajen nan an karfafa musu cewa su tura matan su asibiti kaga na daya kenan ka ba mace izini ka karfafa mata ta tafi dan ka samu abin da ake samu a asibitin abin da ya bukaci a ce wani abin sai ta yi da kudin ta to bai wuce abin da bai fi karfin mu ba ya kamata mazajen nan su yi kokari kuma su ma su taimaka wa matan nan amma kuma fa mu yi hakuri idan mun je koda an ce mutane da yawa ne mu yi hakuri mu bi ka'idojin da aka ce duk wanda ya hakuri to zai cimma biyan bukatar shi
haka ne
ga lafiya saboda ita lafiya ginshiki ce ta in ba lafiya ba zama lafiya
gaskiya ne sai da hakuri
to gwamnati da nata amma mu ma gaskiya akwai abin da mu ma sai mun yi da kanmu
haka to Allah ubangiji ya samu dace sosai
sannan kuma abu mai muhimmanci da kuma a ce ana maganan of course mun sani akwai talauci amma kuma tana iya taimaka da a ce programs na karfafa juna a ce mutane su ake cewa empowerment to amma ba gwamnati kadai ba har akwai masu hali a cikin al'umma kuma su fito su taimaka gaskiya ni nakan ga ba komai ne a ce gwamnati kadai za ta yi za a iya samun a gari mutum ya samu ga mata an taru an koya musu simple sana'o'in da za su iya wanda kudin motar zuwa asibitin nan ba sai mijinta ya bata ba tana da nata
dama
kin je a rubuta miki magani na karin jini da ake ba mata masu ciki inda dan kudin ki sai ki sayo abinki
kila ma dai kawai ce musu zan je asibiti ko na je asibiti da
su yawa so gwamnati tana kokari ta kafa wayannan programs din na koya mata sana'a da matasa to amma kuma akwai inda al'umma ma za su taimaka
gaskiya ne
da mutane masu hali a cikin al'umma ni ina kira su ma su fito mu hada hannuwa a hada karfi da karfi sai a cimma yawa sai a cimma wannan burin gaskiya in muka ce za ta komi yana da wahala tana da nata amma a al'umma sannan ce maka nake ce maka na mai da kai wurin primary healthcare abin da ake so al'umma ta zama na cewa ta dauki ownership din program din nan shine kadai za a kai ga cin nasara
haka wato ya zama cewa sun taimaka wannan mai kwabo da dari ya kawo da sauransu ai ta farfado da irin wayannan wuraren tunda akwai wuraren da akwai su dama amma kuma sai kike sai a hankali
akwai su
maimakon jiran sai gwamnati ta yi komai
tai mu kuma ma'aikata mu tsare haƙoƙin da aka dora mana alƙawarin da muka dauka na za mu yi aikin nan mu tsare mu yi
yawa
duk yana cikin abubuwan da ke karɓarɓarewar kiwon lafiyar mu a ƙasar nan
haka to mun gode sosai Dr. Fatima Abdullahi sai mu ce insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓar ki lokaci zuwa lokaci domin tattaunawa akan harkar lafiya musamman da ta shafi yara mu
to ni ma na gode Allah kuma ya sa mu samu ci gaban da ake bukata din
amin amin
lafiya jarin talaka a wasu mulki na bautar da shi
rayuwa
wai asa abaka yafi arata ya dan karanto mana
da kai Twitter ga wani @lawal sani KW yace gaskiya yara suna buƙatar kulawa da lafiyar su musamman daga haihuwa zuwa shekara 8 domin lokacin ne suke buƙatar kulawa sosai da sosai
to Allah yasa mun ji sannan kuma da fatan duk bayanin Dr. Fatima Abdullahi na ta jami'ar Ahmadu Bello asibitin koyarwa an ji duk abin da tace kuma an yi amfani da shi
Allah yasa
mu ci gaba da kiyayewa daga mu har kanmu har yaran namu yanzu kan amadadin
Safinatu Sodangi
sai in ce zan dakata da ragamar shirin Julie Lazarus Gresham ita ce wacce ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Mr. Rob McLean wanda suke hada mu a shafinmu na Facebook shine Maryam Bugaji amma kuma yau sai a hakuri mun dan samu tangardan line na Facebook sai mu ce sai Allah ya kai mu gobe za a ji mu da wani sabon shirin Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
sarar mu komai ba wushi
rayuwa Oh, what a word.